إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Egonzu dake a nan sabo unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan jiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya an kai karshen suratul rum yau kuma zamu fara da farkon suratul luqman bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ma sura ce makkiya kamar yadda an karbo jarun suka wuce musurorin makka ne ayat ta 34 abinda take koyarwa tauhidi kamar yadda suratul ankabo da suratul rum take suke koyarwa sai dai tare wani usulubi daban cikin usulubin take amfani da shi wanda suratul ankabo tayi amfani da shi da suratul rum shine tabbatar da rububiyya sanan da kiran mutane zuwa ga uluhiyya watan tabbatar da cewa Allah shi ya halicce ku shike azirta ku shike juya lamarin ku Allah shi yayi sama shi yayi kasa shi ya tsaye da sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba haka shi ya tabbatar da kasa da duwatsu wanda suke hana ta tangal tangal dunda shi yayi halitta ta ku bauta mai watan mu tabbatar da rububiyya wanda ba ku da iskali da ita sannan a kawo uluhiyya tabbatar da abinda mu da ku ba mu jayayya akai ne sannan a gina abinda ake jayayya akai ne domin ku zo ku bi cikin abinda wannan sura ke koyarwa wanda yake ba bai fito daga suratul bai zo a suratul ankabu da suratul rum ba wannan sura ce da wasu malamai ke musura hikima saboda tana tare da hikima hikima tana nuna hikima Allah bacci tana nuna hikima Allah shi Qur'anin kansa tana ambata tai da littafi mai hikima sannan ta kawo qissal luqmanul hakim domin duk abubuwan hikima ne a cikin wannan sura kamar yadda zamu ji Allah ya ambaci kitabul hakim a cikin wannan sura wanda yake mafi yawa a cikin Qur'ani zuwa kitabul mubin yake zuwa amma ne ya zo da al hakim da nan da suratul yasin da surare da musu wuce hudu a cikin Qur'ani ba cikin wannan surar don ya ƙara tabbatar da cewa wannan sura ce ta hikima an kira ta da suratul luqman domin cikin ta an ambaci luqman wani bawan Allah da yayi rayuwa kafin lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai inganta ba hadisi ko da yana magana game da luqmanul hakim babu hadisi ko da yake inganta da yake magana game da shi amma akwai hadisi da yazo yana magana wanda bai inganta wata gefen isnadi ne cewa luqmanul hakim wani mutum ne da aka yi bahabashi mutum ne wani mutum baki ne wannan bata inganta ba ta gefen riwaya amma kuma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan haka cewa wannan luqmanul hakim da za a ba mu labari cikin wannan sura da hikimar da Allah ya bashi mutum ne kuma baki wasu malaman tarihi suna cewa an yi shi ne lokacin annabi Dawud alaihi salam kauli mafi inganci shi annabi shi luqman ba annabi bane shi luqman ba annabi bane amma dai mutum ne mai hikima wanda an yi shi ne a lokacin ɗaya daga cikin annabawa akwai riwaya da ke cewa an yi shi ne a lokacin annabi Dawud alaihi salam ala kulli halin zamu ji abinda wannan surar bata yi tsawon suratul ankabut ba bata yi tsawon suratul ankabut bata yi tsawon suratul rum ba ayat ta 34 kamar yadda muka jiya sannan ita ma ta fara da abinda suratul suratul ankabut da suratul rum suka fara shine alif lam mim wannan harufan dai muna cewa Allah shi yasa abin da yake nufi da su amma cikin abin da aka faɗi mafi hikima cewa ana cewa Qur'ani ya sauka ne da waɗannan harufa don shi wata su zo harafi ɗaya kamar qaf kamar nun kamar sad wani lokaci su zo harafi biyu kamar hamim wani lokaci su zo harafi uku kamar nan alif lam mim ko alif lam ra wani lokaci su zo harafi hudu wani lokaci su zo harafi biyar duk don a nuna ma dai mushrikan makka larabawa cewa wannan littafin da larabci aka saukar da shi waɗannan harufan ne aka haɗa suka yi wannan littafi. Sai Allah yake tilka ayatul kitabil hakim tilka waɗancan ayoyin littafi ne mai hikima tilka aka yi amfani da ismul ishara na wanda ke nesa bancin ga ayoyin nan gaba gare mu wani lokaci ana cewa zalika shi ma ismul ishara na ba'e domin ne domin a nuna uluwul manzila a nuna da suke sama watan waɗannan ayoyin maɗaukaka ne don haka in kana nan ƙasa abuna saman ka sai ka ce waɗancan don shi aka cewa tilka ayatul kitab wato waɗancan ayoyin littafi ne al-hakim littafi mai hikima Qur'ani ya zo da hikima kuma wanda yake wannan surat za ta yi mana bayanin luqmanul hakim don sai Allah ya buɗe da cewa tilka ayatul kitabul hakim babu wasu ayoyi babu wasu maganganu babu wani littafi da yake hikima al-Qur'ani duk yadda hikima ta kai hikima ina karanta Qur'ani za ka ji hikimar Qur'ani ta fi wadda ba ta Qur'ani ba duk yadda mutum ya iya magana duk yadda mutum ya iya tsara waka larabawan makka da sun iya magana sun iya tsara waka sun iya komai amma ana karanta musu al-Qur'ani sai su ji cewa to Qur'ani ya fi larabcin su hikima ya fi maganganun su kai ba Qur'ani ba hatta da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kunshi da hikima wadda yake babu ta a cikin wasunsu bacin Qur'ani ba abin da yake hadisin hikima waƙoƙin larabawa da maganganun larabawa ba su kai a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima ba dukkan tabbata cikin sai muslim lokacin da annabi ya fara da'awa akwai wani mutum da ya zo makka sai ya ji ana faɗin cewa aljannu sun shafi muhammadu sihiri ya taɓai hauka ta taɓai sai ya ce to shi ko ya san wannan muhammadu mutumin kirki ne za ka bari ya gan shi ko da Allah zai sa ya taimaka mai domin shi yakan ba da maganin taɓin aljannu yakan ba da maganin sihiri kawai sai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wankakkar zuciya ga rai da niyyar ƙwarai ga rai sai ya ce mai na ji abin da ya same ka na taɓin aljannu na ji abin da ya same ka na hauka na ji abin da ya same ka in kana so zan baka magani annabi ya ce ka gama ya ce na gama sai annabi ya ce innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله تشهدون الله كم ميتا وإنكم وجيه يا نبي ميتا مثل شمت الهنية وأنا بمبايعة صلى الله عليه وآله وسلم to da wannan hikimomi na khutbatul haja inna alhamdulillah ko su sun gagari wani balarabe sun gagari wani mai iya magana sun gagari wani mai waka yace shi bai taba jin magana mai hikima irin wannan ba kaga in yaji qur'ani iya ka hikima kenan sama akan sama haka Allah yace tilka ayatul kitabil hakim wa'ancan watan mun ce saboda girman su da ulumin su kuma suna sama da kai ayoyin littafi ne mai hikima kuma hudan shi alqur'ani shiryawa ne wa rahmatan kuma rahama ne jinkayi ne lil muhsinina ga masu kyautata aiki don haka Qur'ani yana zama hudan shiryawa a nan duniya sai kasance ya shiryar da kai hanyar da zaka bi Qur'ani ya gaya maka wane ne Allah ya gaya maka sunayen shi da siffofin shi ya gaya maka shi ɗaya cancanta a bauta maka ya nuna maka alamomin da kake gane Allah da su Qur'ani ya nuna maka manzannin Allah ya baka labaran abubuwan da suka auku a baya ya baka labarin wanda za su auku a gaba ya nuna maka yadda kake sallah ya nuna maka yadda kake mu'amala da ubangiji ya nuna maka yadda kake mu'amala da mahaifanka yadda kake mu'amala da ƴaƴanka da matanka da mazanku ya nuna maka yadda kake mu'amala da kowa da dabbobi da ƙwari kaga wannan babu shakka shiryawa ce duk abin da kake bukata na shiryawa akwai cikin Qur'ani zaka ba a barin shiryawar Qur'ani a je shiryawar wani don shi bai tabi yake cewa fawailul liman nabadha alkitaba wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-ahqalu yace boni ya tabbata ga wanda yake barin littafin Allah bayanai in zai kafa hujja sai yace ahqalu yace istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi saifin wala damin iraqi watan sai mutum ya kafa hujja da ayoyin Qur'ani ya je zuwa waƙoƙin larabawa yana buƙatar kafa hujja da su ga abin da zai saba ma abin da ke cikin Qur'ani. Don ka hudan Al-Qur'ani shiryawa ne, shirya ce. Al-Qur'ani abu ne mai shiryawa, man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wannan fa inna ahsanal hadi kitabullah, fa inna ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk shi ne abin da Qur'ani. Ka gani ko wannan littafi yana shewa ga hanya wadda ta fi zama mai kakkan hanya gode da wanda ya fi zama akan daidai. Sai Allah ya ce wa rahmatan, kuma rahama ne lil muhsinina, ga masu kyautata aiki. Qur'ani na tafiya mu kyautata aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara mana me ihsan, yace me anta abudallaha ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi, in baka ganin shi yana ganin ka. Wato me ihsan ne? Shine muraqaba. Muraqaba shine ka san ana bibiye da kai, kai aiki kamar ana in Allah kake wa ibada, kai ibadan nan kamar Allah yana ganin ka, kamar kai kana ganin Allah, in baka gane ka tabbata yana ganin ka. In mu'amala ne tsakaninka da jama'a, kai kamar CCTV ta kora ma ido, kai ka san babu da kai cuta, ka san za a dauko a diba a gani wayayi cuta, wayayi kaza da kaza. Don haka abinda ake so ihsani shine ga komai ka kyautata, da komai kaka tsaya ka dibi cewa wane na gani na ko wane bai gani na, ya kasance aikin da kake gaban jama'a shi kake bayan jama'a. Wannan abu yana da matukar wahala, amma sai ga masu imani. Don shi al-ihsan manzila ce ta takwa. Wasu malamai suna cewa manzila ce ta ma wuce takwa. Wata akwai musulmi shine mai sallah biyar, mai azumin watan Ramadana, yana da zakka, yana dukiya, ya fidda zakka, yana da hali, ya je hajji, yana kai da kawo, yayi aikin nafila, yayi aikin sabon Allah, yana yin wa'annan. Akwai mumini wanda yake da yaqini, zuciya kai tana da yaqinin cewa Allah yana tare da shi duk inda yake, yana kyautata aiki ne, yana imani, shigoyi ba su shiga kai. Akwai muhsini wanda shine level na gaba. Wasu malamai suna ta almuttaquna cikin almusinuna, wasu suna cewa almusinuna wata daraja ce saman almuttaqula. Zulmi kake nufi dai wanda shi yana neman perfection ne a lamuran, yana neman yayi su ne babu kuskure, sai kasawa ta dan adam wanda shubha bai shiga shi, wasa ba ta shiga shi, yana yi ne ko da yaushe jiya kamar yau, ko kuma yau ma ta fi jiya. Wannan shine daraja ta almusin. Kuma Allah yana son mu kyautata aiki, annabi sallallahu alaihi wasallam yana son mu kyautata dukkanin aikinmu. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, Allah ya rubuta wannan ihsan inda Allah ya ce hudan wa rahmatan lil muhsinin, Allah ya rubuta wannan ihsan inda komai zaka yi ka kyautata shi. Har na kawo muku hadisi a karatun da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabari ake ginawa, kabari ake ginawa, yake cewa a kyautata nan, a gyara nan, nan yayi kyawu. Hatta wannan nasu annahu sunna, har mutane suka yi tsammanin sunna ne in za a gina kabari sai an gina mai kyawu. Sun maltafata ilaihim faqala, sai annabi ya juya dibi mutane sai ya ce musu amma inna hadha la yabuhu almayyita wa la yanfa'uhu. Kyautata kabari da kawata shi baya amfanin mamaci, baya cutar shi. Lakinna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yuskinahu, sai Allah ya so ɗayan ku yayi aiki ya kyautata shi, shine ihsan. Ihsan yana shiga da ayyukan da muke yau da gobe, wanda ke ayyuka ne ya kyautata, wanda in zai ja layi ya zazo layi straight, yana bambanci da wanda ke ja yayi sama yayi kasa yayi haka. Wanda in rubutu zai ya dauko shi straight, yana bambanci da in rubutu zai ya karkace. Wanda in zai inci ya inci mai kyawu, ya fi ya inci kawai sai a hankali. Komi za ka yi kai mai kyawu, ya fi ka yi wanda bai da kyawu. Musulunci yana son itqani da lamura. Su wanene almuslimina, ku gane abu na farko da ya kamata a itqani, su ne allazina yuqimuna salata, su ne waɗanda ke tsaye da sallah. Almuslim wani shine wanda in ya tsayu ga sallah tai zai yi ta cikin lokaci, zai yi ta da natsuwa, zai yi ta da kawo farillanta da wajibanta da rukunnanta da sunnoninta da mutahabbinta, zai yi ta yana halartu Allah a gaban shi. Shine almuslim mai kyautatawa, ba mai kwatin kurciya ba ya dinga yi yana Allahu akbar Allahu akbar ya tashi, ko kuma wayanda wa idza qamu ila salati qamu kutala yuwauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Zaka in kai kana son ka zama muslim ka kyautata, kafin ka kyautata dinkinka ko ka kyautata sana'arka, abu na farko da zaka fara kyautatawa bayan tauhidinka shine kyautata sallah. Shine abu na farko da zaka kyautatawa bayan tauhidi, ya kasance sallar ka ana yin ta a ganka tana burjewa. Ibnul Qayyim rahimahullahu, kamar da Ibnul Kathir ya kawo cikin bidaya wannan riwaya, ya kasance yadda yake kyautata sallah har mutane in kawo suke mai da yake tsayawa yana tsaye da sallah yana tsaye da ruku in ce yana tsaye da sujudarta duk wannan yawan rubutun da ya yi ga Allah ya samu ilimi ne albarka ya samu littafai ne albarka ya samu karance-karance ne albarka ya samu rayuwa ce albarka amma in ya zo wajen sallah yana kyautata ta yana tsaye da ruku in ce da sujudarta shine allazina yuqimuna salata sune waɗanda ke bada sallah wa yu'tuna zakata almusinuna masu kyautatawa sune masu bada zakka yau da ma da yawa suna da kuɗi da ba su ba da zakka ko yawa Allah dabara ko ya bada wani abu kaɗan wannan duk ba ta fidda kai Allah ya baka mun karanta hadisi a karatun da ya wuce cewa ana haihuwar ɗan adam a kai ne babu ko hula Allah ya azurta shi lokacin da Allah ya azurta ka zakka wasu suna cewa duk cikin abu a shashikan musulunci guda da ba wanda ya kai sauƙin zakka to da zakka ba a cewa kai sai an yalwata ka da an ce ka fidda zakka yana nan kana cikin yalwa an yalwata ka an baka kuma a ce ka ɗibi 1 bisa 40 in zuciya cikin kuɗi ne a ce ka ɗauki 1 bisa 10 ko 1 bisa 20 idan kayan noma ne ya danganta ruwan sama ne ko kika ba da ruwa to abubuwa ne waɗanda ka ɗauki 1 bisa akuya sai ta kai 40 tunkiya sai ta kai 40 raƙumi sai ya kai 5 kuma a ce ka fidda akuya ba za a ce ka fidda raƙumi daga gare shi ba to abu ne mai sauƙi mun nake Allah ya kyautata maka Allah ya baka yacce kai maka kyautata zuciyar da ba da ita ka taho ba sannan yanzu me yafi maka sauƙi a ce kai ka fidda zakka ko a ce kai kana cikin wanda ake ba zakka kaga da an ce kai ka fidda zakka kai wani class kake na daban Allah ya maka wata ni'ima daban ya fi da a ce kai ne za a fi suwa a baiwa fa jin miliyan 40 an ce ka fidda miliyan 1 da kai ne za a ce a hidda miliyan 1 a hihinta a baka fa kaga Allah ya kai ka wani level Allah ya kai ka wata daraja Allah ya kai ka wata manzila za ka masu kuɗi su ji tsoron Allah a fidda zakka yadda ya kamata kuma a baiwa waɗanda ya kamata kada a fidda zakka ba ƴan fashin kuɗai ba haka ake zakka ba ka a fidda zakka a ba ƴan yayin kuɗai ba ka ba wata ƙadila a'a ana fidda zakka ne a ba mutanen da aka tare da kai mutanen garinku mutanen da ke gani ana yawo da dukiyarka mutanen da ke gani kana fitowa da motarka kana kai da kawo suna gani su ba su da su Allah ya ce a ba don haka wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna kun ga inda tauhidi ya shigo kuma sun yi yaqini sun yi imani da ranar lahira imani da ranar lahira da yaqini ta kamar da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa idul wasatiyya ya kunshi imani da duk abin da bayan mutuwa ya an ce wai imani da lahira shine wanda ya yi imani da azabar kabari da ni'imar kabari da fitinar kabari wanda ya yi imani da tambayoyin da ake su ne fitinar kabari wanda ya yi imani da zaman barzakhu wanda ya yi imani da har abin da yake tashi alkiyama na wuta da aljanna da hisabi da sirati da sauransu don ka ku yadda da wanda zai zo ya ba ku ya sa muku shi ba game da azabar kabari ya ce ba azabar kabari Qur'ani ya tabbatar da ana azabar kabari azabar kabari alama ce ta kai ga da lahira annaru yu'rabuna 'alaiha ghuwan wa 'ashiyan wa yawma Allah ce fa haqa bi ali fir'auna su'ul azabi mununa azaba ta riski mutanen fir'auna annaru yu'rabuna 'alaiha ana gitta musu wuta da safi da yamma sannan in ayi tashin alkiyama a ce ku shigar da iyalan gidan fir'auna zuwa mai tsanani sannan wannan safi da yamma ba tashin kiyama bane tunda Allah ce kuma yayi tashin kiyama ya nuna menene azabar kabari ne ashe don haka me yasa nike matsawa ga wasu matsaloli domin shigoyin da akwai na wannan zamani akan wayannan matsalolin don haka kamar da Ibn Taymiyyah yace cikin al-qirtu wasliya mutum ba zai kasance yayi imani da ranar lahira ba sai ya imani da duk abin da bayan mutuwa na azabar kabari da ni'imar kabari da fitinar kabari da rayuwar barzakhu sannan abin da ake yi an tashin kiyama na sirati da azab da sirati da hisabi da shiga aljanna da shiga wuta Allah ya sa mu cikin aljanna sai Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim farkon wannan suratul luqman tayi kama da farkon sura suratul baqara ulaika ala hudan min rabbihim wa innal su suka yi kun ga a farkon surar baqara an faɗi allazina yu'minuna bil ghaibi shine nan wahum bil akhirati hum yuqinuna an faɗi wa yuqimuna salata wa yuqina wa mimma razaqnahum yunfiquna shine nan wa yu'tuna zakata nishi malamai ke cewa farkon wannan surar yayi kama da suratul baqara sannan wannan ayar su kutum haka take ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa inda suka yi haka suka yi imani da gaibu da ranar lahira addini mu bai gina wata ka imani da gaibu baka wa aka maka wata falsafa wa ka taba ganin anwa azabar kabari ai ba sai na gani ba in sai abin da ni gani nake imani da shi to Allah ma ban taba gani ba kuma na yadda akwai shi mala'iku ban taba gani ba kuma na yadda akwai shi baka addini mu bai kammala sai ka yadda da gaibu duka sai ka yarda da wuta ka yarda da aljanna ba ka taba gani ba a to yace abin da ka gani ya raba ka da kowa kenan duk wanda ya ga abu ya yarda da shi to me yasa za baka aljanna yace abin da ka gani za ka yarda da shi don shi ku kiyaye a musulunci babu lada ko daya ga wanda ya ga ana mutuwa sannan babu zulmi ga wanda yace ba a mutuwa wanda yace ba mutuwa ba kafiri sulai ba sulai ma haukaci saboda kowa ya yarda ana mutuwa cikin qur'ani babu inda Allah ya kawo lada ko yabon wanda suka yarda ana mutuwa kawai don ka yarda ana mutuwa musulmi ya yarda ana mutuwa kafiri ya yarda ana mutuwa akuya ma ita jiko da mota gudu ta kai don kar ta mutu wato kowa ya yarda ana mutuwa da kwaro in babanka bai taba mutuwa ba kakanka ya mutu in kakanka bai taba mutuwa kowa bai taba mutuwa gidanku ba akuya gidanku ta taba mutuwa ko kira taba social to ka samu sabo ka ga ya mutu ko an yi laye unguwa ku kaga ana yanke dabbobi sun mutu ko ka je abatuwan garin kaga da haka ita mutuwa babu lada ka ce ka yarda da mutuwa kowa yana ganin ta ba ba alakanta bai cikin shi kashi kan musulunci yarda da mutuwa bai cikin rukunin imani bai cikin komai saboda mai saboda kowa ya ganta ni ake so kai imani da shi abinda baka taba gani ba ake so kai imani da shi kai imani da kabari kai imani da ana tadda kai bayan mutuwa alba'su ba'dal maut dukkanin manzanni da littafai sun zo ne domin tabbatar da alba'su ba'dal maut amma ba su ne domin tabbatar da mutuwa ba wayanda suka yi imani da gaibi suka yi imani da abin da zai zuwa daga baya da wanda ya wuce wanda aka ba su labari suka tsaye da sallah suka bada zakka ulaika ala hudan min rabbihim wayannan su ne bisa ga shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihuna kuma wayannan su ne masu samun babban rabo yana ga ka yarda da abinda Allah ya gaya ma ka yarda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma babban rabo shine aljanna Allah ya bamu shi Allah ya tabbatar muna imanin mu Allah ya kawo wayannan shigoyin na zamani kada su jaye mu dama da hagu daga yarda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari kuma kamar yadda gaya muku wasu karatu da suka wuce kowa ya yarda da gaibi duk duniya kowa ya yarda da gaibi sai dai ko ka yarda da gaibin da Allah ya gaya maka da wanda Annabi ya gaya maka ko ka yarda da wanda ka karanta a cikin textbook ko ka yarda da wanda ka karanta a cikin Qur'ani ko ka yarda da wanda ka karanta a cikin jarida kowa da abin da ya imani da shi ko ka yarda ga yadda Allah ya faro halitta ko kuma malaman kimiyya su gaya maka gaibi abinda baka nan aka faru duniya sai ga yadda aka yi ko su baka nan aka dutse kaza sai ga abinda a ciki dukkanin ilimin kimiyya yana ginuwa ne akan yarda da gaibi sai dai wa kai yarda da shi akwai babban malamin science ya kware shi ya fadi kai ka yarda da imani ne a irin naka ka yarda da shi ko kuma Annabi ya fadi Qur'ani ya fadi ka yarda da abinda suka fadi za ka duk duniya kowa ya yarda da gaibi sai dai wanda ya yarda da wanda Allah ya fadi da wanda Annabi ya fadi ko kuma wanda ya yarda da wani daban wanda ba su ba Allah ya tabbatar da mu akan yarda da abinda ya fadi da abinda Annabi ne suka fadi sai Allah ya fada mana hukunci na gaba waminan nan man yashtari lahaw alhadithi cikin mutane akwai mai sayen lahawu na magana ya tashin zance ya sai wasu watan yabi ya yadda da wasu ya sassun zantu waɗanda suka saba manitatin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam liyubilla an sabilillahi wani yana yi ne liyubilla ko ya kasance lamul ta'lil lamul illa ce domin ya fatar da mutane daga hanyar Allah wasu cikin mushrikai da kafirai suna yi ne kamar za mu zo mu bayani mai lahu alhadith domin za ka sace la mutalil illa ne yasa suke sayen wayannan abubuwan na ya sassun zantuka wayanda ba su da fa'ida domin su batar daga hanyar Allah ko kuma li yudilla an sabilillah li yudilla fa kira li yudilla an sabil domin shi ya bace domin yau ka dauki ya sassun zantu sai ka sace la mul aqiba kenan فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لام العاقبة لام السيرورة أي سوى أن بلام إلا بشي دمين مسؤوكي فرعون بدو ومين يزمان مسؤ fitina akwai zama musu ya kuna lahum aduwan domin zama musu makiyi فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا mutanen fir'auna suka cince shi liyakuna ba su yin gome zama musu maki ba namul akiba yake cin wannan karshen lamari zai koma musu aduwan wa hazana da kuma musu maki da damuwa shi ma wannan da Allah yace liyubilla an sabilillah in dai kahiyi ne domin ya batar daga hanyar Allah in kuma ba ya dauka bane dai daga hanyar Allah ne domin shi ya bace daga hanya domin wanda ya dauki lahawal hadis ya tsumma ganganu kuma yanzu mu zo mu jimi malamai suka fassara lahawal hadis bigairi ilmin yana dauka wayannan abuwa ne ba tare da wani ilmi ba wayattakhidha huzwa sai ya dauke su abin izjili ya dauki ita hanya Allah da abin da ake garanta mai nayin Allah ya dauke su abin izjili ulaika lahum azabun muhin lalle wayannan suke da azaba ta kaskasci wanda suke izjili da ayoyin Allah na Allah ce wa minan nasi man yashari lahawal hadith cikin mutane akwai masu yin yasassan magana malamai sun fassara shi da yawa mafi girma abin da aka fassara shi da shi shine kayan gina kayan waka da kayan kidi wannan kamar yadda hadisi yanzu ibnu jarir ya ruwaito shi yace hadathani yunus bin abdul a'la qala akhbarana ibnu wahab qala akhbarani yazid bin yunus an abi sakhr an ibni muawiyah al bajali an sa'id ibn jubair an abi sahaba al bakri annahu sami'a abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa huwa yus'alu an hadhihi al aya yaji abdullah bin mas'ud ana tambaya kai wannan aya ita ce wa minan nasi man yashtari lahu wal hajifi li yudilla an sabilillah suna tambaya kai wannan aya fa qala abdullah sai abdullah bin mas'ud yace al ghina'u yace shine kayan waka wallazi wallahi alladhi la ilaha illa huwa yace ina rantsuwa da Allah da babu abin da yake cita abota mai da gaskiya kayan waka su ne ake nufi da lahu wal hajif yace yuraddiduha thalatha maratin yana maimaitawa har so uku yana cewa shi wannan fassara ta zo daga Abdullah ibn Mas'ud ta zo daga Abdullah ibn Abbas ta zo daga Jabir ibn Abdullah ta zo daga Mujahid ta zo daga yawa daga cikin tabi'ai akwai wanda suke fassara da wasu abubuwa yanzu sai a wannan zamani akwai masu fassara hajjar yidu masu koci hankalin mutum maimakon ce karanta Qur'ani sai doku wata jarida mai kila baka wata magazin mai wasu labarai wanda lokacin da zai bakawa yana karatun ta da Qur'ani yamma san ma hankali da ya karanta da yawa amma wannan haya asali ta zo daga sahabbai da yawa suna fassarawa da cewa kayan kida ake nufi kayan kida ake nufi da ita Ibn Qayyim Allah ya kare mai rahama yace yafi tafsiru sahabati wat tabi'ina lilahu alhadith bi annahu alghina ya kita a samu tafsirin sahabbai da tabi'ai cewa sun fassara ta da cewa alghina kayan waka ake nufi don Ibn Kathir ya kawo yace wa kaza qala ibn Abbas wa Jabir wa Ikrima wa Sa'id ibn Jubair wa Mujahid wa Maqul wa Amr ibn Shu'aib wa Ali ibn Nudayma wa hasal dukkanin su sun tafi akan cewa lahul hadith abinda yake nufi shine kayan waka kamar yadda zai muku bayani waka ta kasu kashi biyu akwai waka mai kida ita wannan haramun ne kusan wasu sun hikato da ijma'in malamai waka da za a sa mata kida wanda suka yi sabani sun yi sabani ne mallayu ta babu bi khilafi wasu ɗan kaɗan ne wanda suka yi shuzur amma jumhurus sahabati wa tabi'ina duk suna akan waka da kida haramun ce waka da bata da kida fa za ka suka shi biyu akwai wadda take zuwa wanda cikin ta kila akwai guluyi da wuce iyaka da wuce iyaka ga Allah da wuce iyaka ga manzon Allah da wuce iyaka da wasu kalmomi da basu dace ba da dingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ilmul ghaibi ومن جوده الدنيا وبركتها ومن علومه علم اللوح والقلم من شاء النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح علم القلم wanda yake sunan ilmomin Allah wa min judihi dunya wa baghatiha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bada kyautar duniya da kuma kishiyar ta dace lahira da wasu kalmomi wanda suke sun wuce iyaka ko kuma waƙoƙi masu tadda shawa waƙoƙi masu faɗin haramu to wayannan su haramu ne ba su halatta. Kashi na biyu waƙoƙi da ba su da kiɗa su ne kamar waƙoƙin yabon annabi, waƙoƙin ilimi da ake karatu, waƙoƙin yabon ilimi, waƙoƙi na nuna jarumta, wayannan ba su da illa. Don haka don mu ce na waƙe, abinda ake ce mu da Hausa waƙe, kuma ya kasance waƙen bai kunshi saƙon Allah ba, bai kunshi guluwi ba, bai kunshi wasu iyaka ba, to wannan baya da matsala. Daka mun je da sahabbai da tabi'ai suka fassara sai Ibn Qayyim yace wa yafi tafsiru sahabati wa tabi'in lilahu alhadith bi annahu al-ghina ya kishi cewa sahabbai da tabi'ai sun fassara cikin wannan aya lahu alhadith suna nufin waka ake nufi yace faqad sa'a zalika an ibni abbas wannan ya ingata daga abdullah ibn abbas wa ibn mas'ud da abdullah ibn mas'ud wa abi sahaba da tabi'i abi sahaba yace sa'altu wa qala abu sahaba sa'altu ابن مسؤول عن قوله ومن الناس من يشتري لحو الحديث فقال والذي لا اله غيره هو الغناء يجددها ثلاث مرات وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا انه غناء يا زور عبد الله بن عمر yace ana nihin waka waka mai kidi kamar yadda ga muku sun ijma'i ne na malamai cewa bata da kyau cikin abin da ake kafa hujja da shi akwai ayatu suratul isra wastabdid man istabaka minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khayrika wa rajulika
wa
Allah ce wastabdid man istabaka minhum karena hankalin wanda kaggada ma ka sassauta wanda kaggada ma ka ja wanda kaggada ma cikin su minhum bi sautika da sautinka Allah ke ce mishi dan wannan bi sautika shi ma ya zo da yawa daga cikin ta bi aikin fassara ana nufin waka ne shedan wako inda ake sama su kidi shine yana jan wanda ya gada ma da sauti dai wannan su ne sautin shedan haka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna min ummati ya zo ne ta'liqan yamin imam al-bukhari ya ce qala hisham bai ce haddathana hisham ba wanda yake shi yasa duk cikin sahih bukhari babu wani hadisi da ake yawan cewa wani ya inganta shi wani ya inganta shi in ba wannan ba asalin da ka ce rawahu al-bukhari shikenan ka kare baka bukata ka ce wani ya inganta hadisin nan wani ya inganta shi amma wannan cikin sahih bukhari shine hadisi da yafi kowane hadisi bayan an rawaito shi Bukhari ya rubuta kuma cewa ne ya inganta shi Ibn Hajar al-Asqalani ya inganta shi Ibn Taymiyyah ya inganta shi Imam Sakhawi ya inganta shi Imam al-Iraqi ya inganta shi Sheikh Nasruddin al-Albani ya inganta shi saboda Imam Bukhari ya kawo shi da sigatu ta'liq wa in kana zahiruhu ba mu'allaq bane Annabi sai yake fara ya kunanna min ummati aqwam za a samu su mutane cikin al'ummata yastahilluna al-ira wanda za su dinga halaka zina sai mu ce zina haramun halalce والحريره كما سنى على التساء الحريري والخمره سنى على التحاجيا والمعازف كما سنى على كاين كدا كنغا wannan hadisin sai nuna kayan kida haramun ne nau'i kala biyu na farko yake yastahilluna cikin al'ummata za a samu masu neman su mai da shi halal haka menene kenan haramun ne sannan Allah ya hada shi da zina yazo cikin bukhari yake yazo al-khira yanzu cikin sunan ne Abi Dawud yana fiya da sanan mukan cikin sunan ne Abi Dawud bai wuce sati biyu kafin mu tayi hutu azumi ba ya zo da khizza wani nau'i ne na al-hariri wal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu ya hada shi da zina da al-hariri da giya da biyu har wanda yake wannan babu iskali cewa wayannan abubuwan haramun ne wannan hadisin kamar yadda ga muku cewa manyan mutane manyan malamai sun inganta shi don ya zo ne da sigatu ta'liq a cikin sahihu al-bukhari ko wanda suka inganta shi akwai ibnu hibban da al-isma'ili da ibnu salah da ibnu hajar al-asqalani da shaykhul islam ibnu taymiyyah da imam al-sahawi da ibnu qayyim da as-sad'ani da in ka zo bayanan da su shaykh nasruddin al-albani duk sun inganta shi cikin hadisin da ke nuna harancin kida da kayan kida akwai hadisin da imam at-tirmidhi ya fi suwa da isnadi ingantacce yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga jabir bin abdullah radiyallahu anhu jabir yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a abdurrahman ibn auf ila an-naqil annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Abdurrahman bin Auf zuwa wata unguwa da Addada bin Nay zuwa gidan Zainab inda Umama take cikin rashin lafiyar rasuwa ba wannan bane ya fita da shi dai lokacin da Ibrahim danai ne wannan ya fita wancin da Abdurrahman bin Auf kuma ya fita da shi a wannan wannan hadisin ma muka gashi a cikin ahkamu jana'i shekaru 4 biyar da muka yi karatu ahkamu jana'i yana cikin sunan Tirmidhi da isnadi ingantacce fa idza ibnuhu Ibrahim yadudu bi nafsihi ko da annabi yazo da shi da Abraham bin Auf da wasu sahabbai sai ga Abraham bin Auf yana dokar rai fa wada'ahu fi hijrihi sai annabi sai ya sa shi ya rungume shi ya sa cikin kafafu ne fa fabat aynahu sai idon annabi sai suka yi ruwa annabi yayi hawaye فقال عبد الرحمن سي عبد الرحمن بن عوف يتشمع النبي صلى الله عليه وسلم اتبكي وانت تنهى عن البكاء يذ كنا كوكان متوا باين كيكي هانا كوكان متوا قال سي النبي يتشي اني لم انهى عن البكاء ني ما هانا اي كوكان متوا با انما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين نهنا wasu sauti guda biyu ne sautin wauta da sautin fajirci guda biyu sautun inda nirmati lahawin wala ibn sauti wanda ake ji wajen waka wajen wanda ake ji na kida wajen lahau abin da ke kausuwa da laibu da wata wa mazamir shaytan da algaita ta shaytan wato shine dai kayan kida wa sautun indal musiba da sauti da ake wajen musiba in an wa mutum rasuwa in mutum aka yi mai mutuwa ya daga sauti yace shi ya hana ba kuka na hawaye ba idan an wa mutum mutuwa kaga wannan hadisin ma ya nuna cewa kayan kida haramun ne haka an ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sautani mal'una ne sauti guda biyu Allah an ce su la'annun sauti ne sautu mizmarin inda ni'ima sautin algaita in aka samu ni'ima watan sauti da aka yi na kide-kide in ni'ima ta samu ana ma buci gidanka an yi ma haihuwa ko wani abu sai a dinga kidi irin wanda yake kidi irin kidi na music shine kidi na ma'azin yace haramun ne wa sautu wailin inda musiba da sauti na kiran bone inda musiba ta samu kaga akwai abin da aka yi istisna'i cikin wancan na farko shine adduk wajen aure cewa halitta ma mata su buga adduk wannan yana da bambanci da kira abin music ana ta buga music ana ta kida ana ta raye-raye wannan haramun ne duk wanda yana tabbatar da cewa wannan lahawul hadis abu ne wanda yake haramun ne zaka kuni sanci saurarin kida yana haifar da tsatsa cikin zukata yana nisantar da Qur'ani daga zukata yana nisantar da dabi'u na kwarai zaka wannan kida da music wanda ake yi a hada shi da waƙoƙi wannan haramun ne kamar ne ga muku inda jamhurul ulama sai Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadith cikin mutane akwai masu sayen yasasshen zance wannan kuma kamar da sabbai suka fassara da kida da waka da kida da duk wani abu da ke jaye maka hankali yana iya shiga ciki liu billa an sabilillahi domin ya fata daga hanya Allah da gairi ilmin ba tare da ilmi ba waya takhidaha huzwa ya dauke ta yana izgili yana dauka aya Allah yana izgili to tun yana izgili ulaika lahum azabun sai Allah ya ce muhe yana da azaba ta kaskasu ba ce azabun alim ba mafi yawa abin da yake zuwa azabun alim azaba mai radadi amma inda Allah yake wayattakhidha huzwan yana dokar ta abin izgili sai yake azaba kaskasi kamar yadda Allah yake wa idza sami'a min ayatina shay'an ittakhadha huzwa sai yake ulaika lahum azabun sai yake muhe in yaji wani abu na ayoyin mu sai ya dauke shi abin izgili sai Allah yake yana da azaba ta azaba muhin azaba ta kaskasi tunda shi ya daukan maka ne izgili shi ya daukan maka ne adu na kaskasi Allah ya tsare mu ba kada mun izgili mun yi karatu akan izgili da abin da ya shafi Allah ko abin da ya shafi ayoyin Allah ko abin da ya shafi bayin Allah mu'minai cewa abu ne mai kai wuta Allah ce wa idza tutla alayhi ayatuna idan ka karanta mai ayoyin mu mai irin wannan hali wallahi mustakbiran ka allam yasma'a sai ya juya yana mai girman kai kuma bai ji ayoyin ba ka annafi uznaihi waqra kamar an sa wani abu a cikin kunne ne an toshe kamar akwai kurunta a cikin kunne ne fa bashiru bi azabin alim wannan kai mai bushara da azaba mai tsanani sai Allah ya ce mi gaba
وهو العزيز الحكيم.
Allah yace sabanin wancan su kuma innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai lahum jannatun na'im su kuma suna da aljannatan ni'ima Allah ya sa mu ciki khalidina fiha za su dawwama a ciki wa'dallahi haqqan alqawlin Allah gaskiya ne Allah ka cika mana wannan alqawli ka sa mu ciki wa huwa al-aziz Allah shine magwayi al-hakim Allah shine mai hikima hikima da buwaya don haka yana ya buwaya kuma sai ya kasance mai hikima ne wajen buwaya wani iya kasance mabuwayi sai zalunci sai kasance cikin lamari ne babu hikima wani kuma mai hikima ne amma an ta karfi ne babu yadda zai yi baka sai hikima ce ta kasance can kasa boye amma sai Allah ya hada wa'inna al-azizu al-hakim da yawa al-azizu cikin Qur'ani yana zuwa da ko al-alim ko al-hakim mafi yawa iya zo al-aziz Allah mabuwayi ne amma al-alim Allah mai ilmi ne wani ya buwaya amma bai da ilmi sai kuma irin turji kaga ko ya buwaya duwaya sai amma babu ilmi cikin ta kaga sai ta wahal da mutane amma idan buwaya Allah da buwaya tare da ilmi zaka ana yin abin da ya kamata ne wani sai ya buwaya amma buwaya sai babu hikima sai ya dinga babauci ciko ya dinga abubuwa na rashin hikima ya dinga abubuwa na mujira ma mutane amma Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakim kuma mai hikima khalaqa samawati wa ghayri amalin tarawna ce khalaqa samawati Allah shi halaki sammai bakwai digairi amadin tarawunaha ba tare da wani jimshiki da kuke gani ba alal hasan wal qatada hasan al basri da qatada rahmatullahi alaihi cikin tabi'ai suka ce laita laha amadun mar'iyatun wala ghayru mar'iyya sama ba ta da jimshiki wanda kuke gani ko wanda ba ku gani an ce ba ta da jimshiki ne wanda kuke gani don ba ku gani ne don haka babu wanda kuke gani babu wanda kuke gani yazo daga ibni abbas da ikrima da mujahid ala laha amadun la tarawunaha suka ce tana da ginshiki ku ne ba ku gani ne ala kulli halin ya kai mu'jiza Allah da sama nan ta tsaya diga ya amadin tarawunaha ya kai izza Allah ya kai kudura Allah ya kai cika iko ne da cika iya halitta kai da sama yayi ba a taba gani abin da yake tare ta ba wanda yake duniya da ci gaban ta da technology ta bata kai tsaye abu ya tsaya sama ba babu abin da ke rike shi amma ga sama nan duk inda ka tafi ita kake gani kun babu wani ginshiki da yake tare ta ba shi da aikin Allah ba wa alqatil ardi rawasiya kun ga a ayoyi na Makka suna tabbatar da halittar sama da ƙasa da duwatsu domin ne domin su jawo mutane zuwa ga imani wa alqatil ardi rawasiya an tabida bikum Allah ya je ku manyan duwatsu a ƙasa an tabida bikum kada ƙasa ta yi jangyadi da ku kada ƙasa ta girgiza da ku kada ƙasa ta kasance ta kai da kawo da ku don haka wa'annan duwatsun sai suka kasance wal jibala autada suka kasance suna rike kasar ne shine wa alqatil ardi rawasiya an tabida bikum ya jefa manyan duwatsu a cikin ƙasa domin ƙasa kada ta girgiza da ku wa batsa fiha min kulli dabbatin Allah ya jefa kowace irin dabba a ciki domin ku yi amfani da ita da waɗanda za ku ci kamar bahimatul an'am da waɗanda za ku yi kiyo su yi muku kyawo da waɗanda za ku Thank you. shine wa basfasiha min kulli dabbatin Allah ya watsa dukkanin dabbobi a cikin kasa wanda kuke ci da wanda kuke amfani da su wa ta'milu asalakum ila barrin lam takunu balighi illa bi shikil anfus wanda sauki ko su raƙumai su ji kayan da ku an ce ga kai za ku tsoka ba za ku dauka ba sai da wahala kaiwa matuƙa ga wahala sai Allah ya ce kuma bancin wannan wa anzalna minas sama'i ma'an kuma mun ka saukar da ruwa daga sama wa ambatna fiha min kulli zawjin karim mun muka fitar da kowani tsiro mai kyau karimun ai hasanul manzar mai kyawun gani kun ka gani in tsiro ya fito ana shuka flowers domin su yi kyau duk in ka je waje da yake da tsanwa yake da tsiro yake da bishiyoyi daga ya fi kyau bisa ga wajen da a fako babu komai cike shine wa ambatna fiha min kulli zawjin karim muka fitar daga kowani irin nau'i mai karanci mai kyau wannan fa dimi ne kun gana magana da shirkan maka ko Allah ce hadha khalqullahi wannan ita ce halitta Allah Allah shi halitta sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba ya jefa mata duwatsu domin su tangale ta domin su hana ta kai da kawo da ku Allah shi ya jefa dukkanin dabbobi da kuke amfani da su da raƙumma a bayan ƙasa Allah shi ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsiro mai kyawun gani to wannan halitta Allah ce ya kuma mutanen Makka fa aruni man khalaqa allazina min dunihi ku ga nan menene wayanda akuma bayan Allah suka halitta abin da kuke bauta ba kaga wanda ya ishe su duk hujjoji na hankali Allah ke ba su kuma hujjoji masu shiga jiki masu kaiwa matuƙa in dai Allah yayi wayannan abubuwan to ya kuke bautan wanda ba shi ba su mutanen Makka sun yarda akwai Allah sun yarda akwai shi kawai sun yarda su bauta mu wayannan guma kan ne ko domin su raba bauta su bauta mu Allah su bauta musu kuma domin ta kai gare su to shine Allah ke tabbatar da su shi ga abin da ya halatta yake tabbatar musu shi ga abin da ya halitta su ko su kawo abin da suka halitta bal walimuna fi dalalin mubin Allah yake bal bai wannan magana ba za su iya kawowa ba sai dai su walimai fi dalalin suna cikin patane bai ko da yake ko domin taso muna bauta mai mu da yake mun taso muna bauta mai kamata yayi wayannan abubuwa su kara mana imani su kara mana kadaita shi su kara mana aikata abin da ya umuta su kara mana hannuwa da abin da ya hannu hana
sa cikin marayu okay koyan shi ma a san shi kintayen marayu a samu wani marayu sai a bar shi wasu kawo a tamfato Allah ya saka da kai
toki da rana mani ya fito mai a cikin mafarki hadisi ya inganta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da alwala sai ya ce fa man zada ala zalika auna qasa faqad asaa wa zalama duk wanda ya kari akan haka ya kari akan uku ko ya rage wata gaba bata samu ba to ya muna na yayi zalunci in ragewa yayi ya muna na in kari yayi ya zalunci wato wanda ya rage daga ko dai bai kasance wani waje ruwa ba samu ba ko kuma yayi wanki fe da uku haka wanki fe da uku wanki na hudu bid'a ne abu ne wanda baya da kyau abu ne wanda annabi ya siffanta da zalunci wallahi ta'ala alam
wallahi assalamu alaikum Allah ya kara wa da nahiya
bai kamata ba Allah ya ce ku du zinatakum inda kulli masjidin ku yi tsawakku inda za ku je masallaci masallacin za a sallah ya kamata a sa sutura mai kyau ya kamata a sa tufafi mai kyau amma bai kamata ya kasance mutum ya sallah da singlet ba in ita ɗaya ya samu ya yi sallah da ita sallah ce ta inganta musamman in singlet tana da wani abu a kan kafaɗa ala salata li rajulin fi thawbin laysa ala aktafihi minhu shay babu sallah ga mutun da ya sallah da tufafin da bai aza komai akan kafada ba kaga in a singlet da wani abu a kafada kai ita dai ya samu ko ita dai gare wannan lokaci ko ita dai da tsarki a cikin tufafi ne amma in ba haka ba abu ne da bai dace ba ya kamata ka shiga da kammala zaka yi magana da ubangijinka ne yayin ce zaka haɗu da gwamnan garinku ko zaka haɗu da wani babba sai inda ƙarfinka ya ƙare wajen wanki da guga sai yanzu gaba Allah zaka tsayawa da mala'iku ya kamata a ce nan ma ka yi shiga mafi kammala wallahu ta'ala ala idan wani abu ya fito masa ba lokacin al'ada ta ba wani discharge da ke fita baya kare azumi wannan baya waje ta abinda ɗaya yake karewa wannan discharge shine alwala duk mutum da ke ganin wani abu ya fito mata to abin da ya fito ta tuwa ta wanke ta yi alwala alwalata ta kare amma baya wajib ta wanka baya hana sallah baya kare azumi wallahu ta'ala a'lam
wannan
ne ya fara wannan Allah ya tsara wa mu shi mai ikama da yake ikama da sallah eh akwai tsabanin malamai game da ikama wasu ba mace ba suna ganin duk ta asanar da mutane cikin masallaci an tar da sallah saboda idan mutum shi kadai ne suna ganin cewa shi mamun sallah sai mai yana da wannan ra'ayi idan mutum shi kadai ne ba dole bane sai ya kama don ba wani yake sanarwa ba wanda zai zo su yi jami'i tare amma kuma yin ikama yana da kyau saboda ko mace in ta yi ikama ma babu lahi a gare ta in ta yi ikama to abin da zan tabbatar muku ba dole bane yin ikama tunda ita za ta sallata wallahi ta'ala
Allah
ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka kiran sallah da ikama suna da irin wannan hukuncin akwai lokacin da ba sai an yi su ba babu laifi an yana da kyau amma ba sai an yi ba kamar a unguwa in wani masallaci ya fara kiran sallah to sauran masallatan ko basu kira sallah babu matsala amma su kira din yafi amma ba dole bane sai sun kira in dai wancan kira an ji shi ko ina to shi kadai ma ya wadatar wallahi ta'ala alam wanda yayi wannan sun ji kai maka ga musu hankali lalle babu cawo kuma da fi iyaye ne duya yare da suke wannan shiga mai lafi ne farko shine iyayen suke kyale suna wannan shiga amma ba zai yarinya ta fito da irin wannan tufafi daga gida ba mahaifin ce gani ya kyale akwai wadda in ta sa hijabi ba wanta hushi yake bai ba wanta hushi yake ta sa hijabi kaga wannan ai ba daidai bane wannan ba tarbiya bane so bai dace ba irin wannan ya kamata iyaye su ji tsoron Allah su san Allah zai tambaye su kuma Allah ya ba su tarbiyya wa'annan yaran ne ya ba su kiran su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk wanda ka tarbiyya ta Allah ce cikin al'umma to daga wani gida ne iyaye suka yi sakaci ya tarbiyya yaran ta Allah ce sai ta kai ga sauran mutane Allah ya mu tsare ya shirya mu gaba daya wallahi ta'ala a'lam ku samu mutum biyu masu shedu cikin ku adile ka ce musu wane ka sheda mai da matata ba a buƙatar dole sai ta yarda ba a buƙatar dole sai iyayenta sun yarda zaka ba su da incin su ce maka matarka ta saku indai ka tabbata ba ta gama idda ba kawai ta abinda za ta yi tabbatar da ta gama idda kafin ka ce ka dawo da ita in ta ba da dalilai da hujjoji to wannan kuma sai an koma daura muku aure amma in ba haka bane tana iya bai da ita ko ta yarda ko ba ta yarda ba ko ɗan gidansu sun yarda ko ba su yarda ba wallahu ta'ala a'lam aka hudu kakka tambaye ne kyawun su da tsawon su sane ya koma wasu hudu to a wannan hadisin mafi yawan malamai sun tafi kan juju ake yi cikin su babu inda aka ce yana sallah hudu bai sallah ne ba wato wayannan suna da fahimta ce ba hadisi bane kwata kwata fahimta ce su sun fahimci cewa ana hudu a sallah ne la sallama aya don cikin hudu din babu inda aka faɗi sallama kuma ba inda aka ci ba a sallama sai an yi hudu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana da cewa wannan fahimta kuskure ce lalle a wannan hadisin in kana so ka samu hadisin da ya fassara shi shine hadisin da Annabi sai ke cewa salatul layli masna sallar da raka'a biyu ce raka'a biyu ce sannan shi abin da aka hikai to daga aiki ne yana biyu ya sallame ya biyu ya sallame don haka yi biyu biyu a sallame dai ala kulli halin ya fi hudu amma wanda ya tafi hudu din akwai malaman da suka tafi akan wannan fassara don haka ba a yi mai inkari kuma babu iskali wallahi ta'ala alim wani abu keɓantacce da inganta ba wanda ake karantawa a sujjudul qabliyya da ba'diyya sai wasu malamai sun ce ana karanta azkar wanda ake karantawa a salloli a sujuda wadda aka yi wadda ba ta qabliyya ko ta ba'di subhanahu quddus wa bil malaikati wa ruh subhanakallahu wa bihamdika allahumma ghfirli subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la da sauransu wallahu ta'ala idan mutane ahlul halli wal adabi masu hankali na unguwar sun zauna sun ce lalle lalle abinda an maslaha shi a gina musu rijiya da shi duk sirrin da ya ne ana iya ginawa musamman in mai wanda gidan yana nan kuma ya yarda da haka da sharadin cewa babu bukatar masallaci amma idan akwai bukatar masallaci to shi za a ginawa abubuwan wakafi ba a fitar da su daga wakafi ana aje su da abinda aka yi wakafin su akai masallaci ɗaya ne daga cikin wakafi wallahi ta'ala
Sai
ya halatta ya sa mutum sunaye da zafi ko bokiti ma ya halatta ka sa mutum. Sunaye, kula ka hana kawai kala ɗaya ne waɗanda aka hana ne kawai a sunaye babu wanda ba a sawa. Za ka duk abin da ka samu an ka suna can ko manu ko mani ko gaddafi ko gaddafi shi kan shi Muhammad Azzafi yake, Azzafi yake. Wajen rubutawa ne da Hausa boko ko da Turanci mai suwa ai koma gaddafi aka yi ji amma akan kafunce Azzafi ina lata a samun mutum suna haka ne sai abin da ya fi ga sunaye Abdullahi Abdulrahman da kuma duk abin da aka yi bautar Allah da shi da sunayen mutanen kirki na annabawa da sunayen sahabbai na kwarai amma dai don halattun a sa yana halatta a sa duk abin da ba a hana ba kuma abin da aka hana nau'in biyu ne na farko abin da ya kasance na sako ne abin da ya kasance na sako ne na biyu abin da ya kasance na taskiya ne na tsarkakewa ne a tsarkake ka a ce maka azkan na sannan ka tafi kowa tsarki ka tafi kowa halin kwarai annu a barra annu wanda yake ta ce barra ta kwarai managarciya irin waɗanda aka hana ko kuma abin da yake na sako kamar afiya da ainihin duk waɗanda an hana su ko abin da ya kama da su to waɗanda aka hana amma in ba su ba kowane suna ana iya samun mutum wallahu ta'ala ne. Bari ya kasu kashi biyu idan an yi bari kafin a yi halitta to jinin istihala ne ko da ke bari za ka ci gaba da azumi za ka ci gaba da sallah babu abin da za ki daidawa idan halitta ta tau ya shiga wata na hudu an yi busa rai ko da ya faɗo da halitta to jinin nifasi ne ba za ki ci gaba da sallah ba muddin jini na nan sai jini ya ɗauke wallahu ta'ala alam muna tuni ga taimakon marayu ana ta kawowa duki kawowa saboda Allah domin a samu a ba waɗannan marayun mun ce za mu sa account number muna nan muna processing account in ya samu in bai samu ba za mu sa wani account wanda insha Allah za a taimaka tashi ita wannan account din Allah ya biya duk wanda suka taimaka da masu niyyar taimakawa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi